I think for me, it's very exciting to hear the word about what entrepreneurs need to be able to move forward. And clearly, that requires an enabling environment, steady economic policy, inputs like power, healthy citizens, educated citizens, good job training.
Mr. David Young kenan babban jami'in diplomasiya ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, Najeriya, da ya jagoranci taron, da ke bayyana farin ciki kan yadda ya ji bukatun masu ƙananan sana'o'i da kuma yadda za a tallafa musu suraya sana'o'insu da harkokinsu na tallata hajar da suka sarrafa. Batutuwan da suka mamaye ajandar taron sun haɗa da batun lantarki da samar da kyakkyawan yanayin gudanar da al'amura da nagartattun manufofi da tsare-tsaren gwamnati da ilmantar da 'yan ƙasa da ba su horo kan hanyoyin haɓaka ƙananan sana'o'i da lamuran saka jari a tsakanin al'umma. Baya ga waɗannan matsaloli, Hajiya Aisha Kwaku, guda cikin waɗanda suka yi jawabi a yayin taron, ta ce rashin fitar da jadawali na daga cikin ƙalubalen bunƙasa sana'o'i a lardin Arewacin Najeriya.
A kasuwa da naira 1,000, kana so ya kasance kana da kaman 10,000 ne nan da shekara ɗaya, a'a kana da ma'aikata guda 2, a'a kana so ka ƙara su ne su zama kaman guda 10, to ya za ka yi tallan business ɗinka? Ya kamata ka tsara, ka yi tunanin komai akan business ɗin. Kaga in ka tambayi mutane, to nan da kaman shekara 5 ya kake so business ɗinka ya kasance? Sai ka ga an tsaya an ɗan yi tunani dai, yawanci ba yawancin tunanin ba. Amma dai kuma da in kana business, ai ya kamata ka ga cewa nan da shekara kaza ka kai wani matsayi, kamata a samu irin su training dai haka, akwai workshop, a ɗan baka dai, a ɗan sa ka dai a kan layi.
Shi kuwa barista Ali Jamilu Alhassan, wani lauya mai zaman kansa, cewa yake.
Matsayina wanda ya zo halarci wannan taro da kyakkyawan niyya domin ya ga wata irin gudunmawa a ofishin jakadanci na ƙasar Amurka ya zo ya ba ma ɗan arewacin Najeriya musamman a nan Kano don ƙarfafa tattalin arziki. Na yi farin ciki da shawarwari da aka ba su da kuma suma gudunmawar da suka nuna zuwa kuma da shi mataimakin shugaban ofishin jakadanci ne ke cewa ba wai wani ne zai kawo gudunmawa ya baka ko ya ɗauko kuɗi ya baka don kai ba, a'a daga jikinka ne za ka nuna ƙwazonka da hoɓɓasanka kafin wani ganayya ya ba. Ka kamar ni yanzu a matsayina da na zo a matsayin na lauya mai zaman kansa, ba wai na zo ne don ina da ofishin kasuwanci ba, a'a in ji ni ma wace irin gudunmawa zan iya ba ma wa al'umma don su samu cigaba, ba wai lallai ta harkar lauyanci na kaɗai ba, kuma zan ga ta wace sika zan iya ba da gudunmawa al'umma ta samu cigaba. Wane yana kokari ta ɓangaren ilimi, jawo shi kusa da kai inda hali ba shi gudunmawa ya sami ilimin nan, shi ma ya zama lauya kamar kai, ka samu abin da ake kira haɓaka tattalin arziki.
Bakin mahalarta taron da ya zo wuri guda wajen buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin al'umma da gwamnati da ƙungiyoyin tallafi na ciki da wajen Najeriya domin ceto arewacin Najeriya daga yanayin fatara ta yadda za a murƙushe miyagun ayyuka a lardin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.